sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Talata 14 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi da kanin labarai,
hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin kamari a duniya, kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban kibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni. Wani lauyan fadar White House ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump ƙarin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kuɗaɗensa da ya mallaka na ƙashin kansa.
Kanin labaran kina aka saurara a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa ma'aikatar ilimi a Najeriya ta fitar da ka'idoji da sharuɗan buɗe makarantun kasar bayan da ɗalibai suka shafe watanni a gida saboda annobar cutar coronavirus. Sannan za ku ji cewa majalisar wakilan Najeriya ta karɓi wani ƙuduri mai da'awar baiwa makarantun allo matsayi tamkar yadda ake baiwa makarantun boko a ƙasar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin kamari a duniya, kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin, shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da ƙasashe da dama a Turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar daƙile yaduwar cutar, akwai ƙasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin daƙile yaduwar cutar. Tedros ya ce daga cikin matakan da ake ɗauka wajen yaƙi da wannan cuta a sassan duniya, akwai ƙasashe da suke zaune cikin shiri suke kuma bin lamarin sannan a hankali tare da tunkarar farkon ɓullar cutar ta hanya madaidaiciya. Ya ƙara da cewa waɗannan ƙasashe sun ci gaba da bin dabaru don ganowa, killacewa, gwaji da kuma kula da waɗanda suka kamu, kana sun yi nasarar daƙile ƙwayar cutar. Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864, adadin da ya haura abin da ƙasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin Amurka. Gibin ya faru ne yayin da fadar White House da majalisa suka amince da tiriliyoyin daloli na gagarumin wasu shirye-shiryen tallafi don yaƙi da coronavirus, a yayin da sama da ma'aikata miliyan 40 aka sallama daga bakin aiki, lamarin da ya rage kuɗaɗen da kwastomomi ke kashewa ya kuma shafi kuɗaɗen haraji da ake karɓa. Alƙaliman na watan Yuli ya haura gibin da aka gani a watan da ya gabata, wanda ya kai dala biliyan 738 a watan Afrilu, yayin da coronavirus ta fara yaɗuwa a sassan ƙasar. Yanzu kamar yadda takardun kashe kuɗaɗe na gwamnati ke nuna alamu, ana shiga ƙangi wata bayan wata. Ƙasar na fuskantar ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus, inda a 'yan kwanakin nan ake ganin sama da mutum 60,000 suna kamuwa da cutar. Wani lauyan fadar White House ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump ƙarin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kuɗaɗensa da ya mallaka na ƙashin kansa. Mataimakin lauyan fadar gwamnatin Amurka ta White House Scott Gass ya baiwa Trump har zuwa 13 ga watan Agusta da ya yi cikakken bayani na kuɗaɗen da yake samu, bashin da ake binsa, hannayen jari da rance a shekarar 2019, a cewar wata wasiƙar fadar White House. Wasiƙar, wacce take ɗauke da kwanan watan ranar 29 ga watan Yuni, ta shiga hannun kafafen yaɗa labaran ƙasar a jiya Litinin, ciki har da jaridar Washington Post. A baya, lauyoyi sun baiwa Trump wa'adin farko na kwana 45 don ya gabatar da waɗannan bayanai, kuma sau biyu dokar ƙasa ta ba da damar a tsawaita wa'adin. Takardar da wa'adinsu tun farko ya cika ranar 15 ga watan Mayu, kan baiwa Amurkawa damar fahimtar hada-hadar kudaden shugaban kasar.
An jima kaɗan Muhammad Hafiz Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu fara da Najeriya, inda ma'aikatar ilimin ƙasar ta fitar da ka'idoji da sharaɗin buɗe makarantu bayan da ɗalibai suka shafe watanni a gida saboda annobar cutar coronavirus. Sai dai duk da haka, ma'aikatar bata bada sanarwar takamaimai ranar da ɗaliban za su koma karatu ba. Amma masu bincike akan harkokin ilimi a ƙasar sun buƙaci hukumomin harkokin ilimi su guji kwaikwayon ƙasashen ƙetare a yayin tsare-tsaren buɗe makarantun. Ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu ya fitar a Litinin din nan ta ayyana samar da tazara tsakanin ɗalibai da rage cinkoson ɗalibai a aji da kuma tabbatar da tsaftar makaranta da ta ɗaliban a matsayin wasu daga cikin ka'idojin da ke kunshe a cikin daftarin matakan kare lafiyar ɗalibai da malamai da kuma sauran ma'aikatan makarantu a ƙasar. Hakan dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da kafofin labaru suka ruwaito ministan ilimin na Najeriya na cewa makarantun ƙasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai baba ta gani, la'akari da yadda cutar corona ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan ƙasar. Malam Ibrahim Ado Kura da ke zama mai bincike da ke rubuce-rubuce akan harkokin ilimi da fannin tarihin sarautu ya yi tsokaci.
Gwamnati tunda tana da haƙƙi na jama'a dole ta yi duk abin da za ta yi ta kare lafiyar al'umma. Kuma kamar yadda muka sani yadda tsarin ilimi yake a Najeriya akwai matsaloli. Wannan ka'idoji duk ka'idojin ma da za su kawo zai wahala a iya tabbatar da su saboda yanayin yadda makarantun suke, musamman yanzu idan ka duba makarantun primary na jihohin arewa za ka ga a aji wata makarantar kamar yanzu a nan Kano akwai makarantar da suke da sama da mutum 100. To ka ga irin wannan a aji ta ya za a yi ka tabbatar da wani tsari. Shi yasa su gwamnati tun farko suka rinka ɗarɗar kuma dole ka yi musu uzuri saboda wannan cuta wani abu ne sabo ba wanda yake da yanayin cewa an taɓa yin wannan a zamaninsa. Kuma ga hanyoyin da aka bi sai dai kawai abin da ake yi ana ta kwaikwayon turawa duk abin da kasashen turai suka yi kawai sai a kwaikwaye su. Saboda haka har yanzu muna ci sa ka gwamnatin ta faɗa abu kuma ta zo kamar za ta soki kumbukukun bayan saboda su ma koyo suke yi.
Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin iyayen yara na cewa
ba laifi bane idan gwamnati ta ji koke-koken mutane ta zo ta duba matsayin da dauka daga farko. Matsayin gwamnati daga farko shine ba za a bude makarantu ba. Wannan kowa a Najeriya ya san da cewa ya ta da kura. Mutane da yawa sun nuna gwamnati kuskurensu na cewa ba za a dauki jarabawa waye ba. Mutane da yawa sun nuna fushinsu ba za a bude makarantu ba domin ƴaƴansu sun zauna a gida babu ilimin. Karka manta tsakanin jiya da shekaran jiya muka gani ta irin wannan waya ta social media inda shugaban kasar America Trump yake cewa a bude makarantu in misali da waɗansu kasashen. Saboda haka abinda 'yan Najeriya za su duba shine shin wannan abinda ministan ilimi yace saboda wancan abinda America ta ce ne. Amma inda za a tsaya a duba a tabbatar da cewa tsari ne namu na Najeriya, tsari ne namu na Africa, to mu dauke shi kurun ba sai mun tsaya mun kwaikwayo wani abin da wata kasar take yi ba.
Sai 'yan Najeriya na ci gaba da dakon sanarwa ta gaba game da kokarin da hukumomin ilimin kasar ke yi na buɗe makarantun kasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Dr. Suzu Abdu Bodas ta ce sama da 'yan Iraki miliyan 1 da suka tsere wa rikicin kungiyar IS na zaune a wasu sansanoni masu cinkoson jama'a mai kazanta kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar ta COVID-19. Kungiyar MSF ta ce duk da cewa an samu ɓullar cutar a sansanonin amma masu fita su je su yi aiki na haifar da barazanar ƙara kwaso cutar su shiga da ita cikin sansanonin. Kungiyar ta ce yana da matukar wahala ga 'yan gudun hijira su kare kansu daga yiwuwar barkewar cutar. Jami'an kiwon lafiya sun ce mutane da suke da wasu larurori na rashin lafiya kamar masu ciwon shuga, hawan jini da cututtukan zuciya su ne suke da hadarin kamuwa da COVID-19. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, ‘yan Iraki miliyan uku ne suka tserewa rikicin kungiyar IS daga 2014 har zuwa lokacin da Iraki ta yi nasarar murkushe kungiyar ‘yan ta’addan shekaru biyu da suka gabata. Bayan da wani gidan yin gwanjon kayayyakin tarihi a birnin Paris ya yi biris da kiran da hukumomin Najeriya suka yi masa naka da yi gwanjon wasu kayayyakin tarihin kasar, wani malamin jami'a ya sha alwashin ganin an mayar da kayayyakin zuwa asalin kasar da suka fito. Farfesa Chika Okeke Agulu da ke koyarwa a sashen nazarin kayayyakin tarihin Afirka da na bakaken fata da suka zo Amurka a jami'ar Princeton ya ce waɗanda suke tunanin wannan batu ya burwa su kwanda sanin cewa batun bai kare ba. Farfesa Okeke Agulu, wanda ya kirkiro wani maudu'i a shafin Twitter mai taken Black Arts Matter, wato kayayyakin tarihin bakar fata na da muhimmanci, ya kara da cewa sai inda iya karfinsa ya kare a wannan fafutuka da ya sa a gaba. Kalaman farfesan na zuwa ne bayan gwanjon kayayyakin tarihin da gidan gwanjon ya yi a ranar 29 ga watan Yuni, wanda ya hada har da wasu kayayyakin tarihin Najeriya, har da wasu na 'yan kabilar Iba guda biyu, waɗanda aka sayar da su akan kuɗi dala Amurka 239. Wannan alwashi da malamin ya sha na ganin ya mayar da kayayyakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta wasu kiraye-kirayen neman a mayar da wasu kayayyakin tarihin Afirka, waɗanda watakila kwato su aka yi zamanin mulkin mallaka ko kuma a lokacin yaƙe-yaƙe. Sai dai cikin wata sanarwa da gidan gwanjon na Christie ya aika wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce ta hanyar halal ya mallaki kayayyakin tarihin, ya kuma sayar da su ne bisa yadda doka ta tanada.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a daidai lokacin da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi hannun riga da juna akan batun makomar almajirai, majalisar wakilai ta karɓi wani ƙuduri daga Dr. Balaraba Shehu, ɗan majalisa daga jihar Sokoto, inda ya gabatar da ƙuduri mai adawar a baiwa makarantun allo matsayi ɗaya da makarantun boko a ƙasar. Kamar yadda za ku ji a bayanin da ya fara yi a farkon wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko daga Sokoto.
Dole ne a bawa karatun allo da wannan certificate a take da shaida ta shahada ko kuma ana kanta zayyana yadda ya kamace ta. Don haka a ba su matsayi da kula da ya kamata, wanda aka ba boko kula a ba su kuɗi su a ba su.
Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar ƙananan hukumomin dangi shi ne Bodin da Toyota a jihar Sokoto, Dr. Balaraba Shehu Kakale kenan, wanda shi ne ya fito da wannan ƙudurin. Ya ce ɗaukar wannan matakin zai ƙara ba da ƙwarin gwiwa ga ɗaliban makarantun allo domin su ba da tasu gudunmawa wajen samar da cigaban ƙasa. Ya ce mafi yawa daga cikin ɗaliban suna da basira da hikimomi da za su yi amfani da su wajen gina ƙasa ba tare da dogaro da aikin gwamnati ba.
Kuma tsarin da annan muna yi tare da gwamnatin jiha da sauran shiga da kuma gwamnatin tarayya, abinda muka faɗa ba mu ƙara yadda ga budget a sa kuɗin Najeriya ga harkar boko ba ba makarantu allo da malamai nasu ba a jihohin arewa. Su ko tutorin kudu su ba karatun Bible da kuma na addinin Krista su ma su yi su ba su a bashi haƙƙin shi.
Dama gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin kyautata sha'anin almajiri a jihar. To, ko ya take kallon wannan sabon tsarin, Dr. Umar Altin dan mahe shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci, wanda kuma shine jagora aiwatar da shirin na gwamnatin jiha.
Wato shi ai gaga mu hana nan matsayin matakan mu na jiha mu yi kula ba cewa ni muka yi mu inganta wannan makarantar ne mu hana bara kuma su yi sana'o'i. Shi kuma yanzu to yake kudurin ya fito daga can ta kasa, wannan ma zai kawo hamu saboda yan kasa mun bakin da wakin gurin baya daga ainihin tsari na kasa mu samu karin gura gam tsari ya da yaran nan su karatu ba tare da himara ba.
Ko yaya masana ke kallon aiwatar da irin wannan tsarin a Najeriya? Wannan ce tambayar da newa Professor Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar dan Adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi.
A irin wannan tsari, lalle akwai mutane da yawa da za su je su tashi suna tafasa suna dumi cewa za a kawo musulunci ne, amma ai in ka duba shi kansa Bible da sauran wasu littattafai na Kristoci akwai su an rubuta su da ajami, akwai su kuma da yaren Larabawa, ko cikin Larabawa akwai da yawa waɗanda ba musulmi ba, amma bai hana su amfani da wannan harufa da na ajami su rubuta Bible. Don haka ana iya kawa, amma in dai za a cire siyasa a ciki na ɗaya kenan, a tsaya a bashi tsari yadda zai tsarin mulki zai nuna cewa in ka je wannan makaranta ga irin abinda zaka iya samu, ga shi abinda zaka iya zuwa jami'a da shi.
Yanzu abin jira a gani shine samun amincewa da wannan kudurin da kuma yadda za a aiwatar da shi a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Muhammad Nasir. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Shugabaci yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki. To wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewa kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaban Muhammadu Buhari bai sani ba. A baba na ko wani kusa da Muhammadu Buhari da yake cewa hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun ga magarin mutane ba. Domin ya ce ya je Father Asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da yake cikin labarin da ke cikin wannan jaridan. Ba wanda take hannun ga magar mutane bane a cikin gari haka misali.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadomin da kowa a ni sabon shiri na tsaka mai wuya. Ina gaskiyar zargin da wasu suke cewa mutanen da ke zagaye da Buhari su ne matsalar gwamnatin sa ba shi Buhari ba. Sannan kuma waɗanne abubuwa ne su masu muhawara na yau suke ganin sun taimaka wajen ƙarfafa zukatan wasu matasan arewacin Najeriya su shiga cikin sana'ar sata mutane. Ba da bayan haka gaskiya ne shi Buharin shugaban ƙasa kenan wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da yake faruwa ba. Kuma ina gaskiyar ma cewa wai ana kai masa wasu jaridu wanda ba na gaskiya ba ne. Duk wannan sa cikin abubuwan da za mu tattaba a cikin wannan shiri na yau wanda muke kawo muku muhawara a tsakanin shi Nasura Ashur Sharif, babban maduguna kungiyar matasan arewacin Najeriya, da kuma barista Aliyu Abdullahi wanda yake wato wakiltar fadar ta shugaban kasa kuma mai hidima ga shi shugaban kasa din dangane da hulɗa da kungiyoyi ko cibiyoyin watsa labarin. To sai ku gyara zama mu ci gaba.
Wannan abu ne yake a Durban Northwest arewa maso yamma. Banditry abubuwa zan iya kama factors dalilan su kaman guda uku hudu kuma a hankali za mu gane ba wai komai bane laifin shugaba Muhammadu Buhari. Na ɗaya tukunna babban abin da yake jawo wannan abin da yake faruwa a jihohin mu na arewa maso yamma su Katsina, Kano, Kaduna, Zamfara wani abu ne. Reflection ne kaman madubi ne na al'umma inmu, talauci, rashin aiki, duk wannan da kuma yawaitan haihuwa na mutane. Yanzu kuma mu muke da matsalar nan bari ga muka fa mu mutane musamman mu mutanen arewa mu muke da matsalar mu ne. Zan ga ma dalili yanzu inda a ce gwamnati za ta yi yunkuri, gwamnati na tsakiya federal government in za ta yi yunkuri ta kawo wani policy na rage population, na controlling in population wato kayyade iyali, za mu ce addinin mu culture in mu bai yadda da haka ba, za mu yake su da duk abin da yake da shi. Malamai za su fito su yi magana cha amma ba mu san mu ji gaskiya sai a ce maka Buhari yayi alkawari zai create in zai kawo aiki miliyan 3 kowace shekara. Ina ayyukan? Wallahi an kawo aikin amma ba sa gani. Kan dalili ne sa ba sa gani saboda population in mu is growing, yana ya haduwa fiye da yadda economy in mu ake taxing economy in mu. Kudin nan da ake samowa a raba tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin kananan hukumomi duk tare ake raba ba mai kallon su, ba mai musu question, ko ba a so a san dalili, ba a so a san ma cewa wasu manyan mu da shugabannin mu musamman shugabannin mu na gargajiya akwai hannayen su a cikin irin waɗannan abubuwan rashin tsaron da yake faruwa. Suna tunzura abin saboda suna karuwa da rashin tsaron da yake faruwa. Wasu mun gansu an kama su. Gwamnan jihar Zamfara matawalle ai kaga ma ba jam'iyya ɗaya yake da shugaban Muhammadu Buhari amma muna yaban abin da yake yi kuma ya fito ya faɗa ya san an gane sarakuna da hakimai da gatai wanda suke da hannu a cikin rashin tsaron da yake faruwa. So amma in irin suna tsura suka tashi yin abin da za su yi mun san civil society ne suke representing, yana da kyau muna jin daɗi su sa gwamnati kullum akan toys inta amma ya kamata su bude idanunsu sosai, kada su limited issue, su duba yaya gwamna fa, yaya sarki fa, yaya chairman.
Nasura yana son kayi magana kan musamman kan abu guda biyu da ya tabo. Da farko ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawarin zai samar da ayyukan yi kuma an samar, amma ku bai isa ba
saboda mutane sun ta yin yawa
dai kenan. Sannan abu na biyu kuma da ya tabo har yanzu shine dangane da batun hauhawan yawan jama'a a Najeriya. Misali inda ce za ku akaida mutane, akaida jama'a, kowane mutum ce ya fi ɗaya ko ɗari biyu, kamar yadda shi barasa ke bayani cewa yanzu nan za a yi ci akan gwamnatin a gurin kamar ko tana adawa da addini da sauransu. Me zaka ce akan waɗannan musamman biyun nan?
Wannan jawaban dai I'm sorry shi da tabbatar min cewa muna da matsala. Wato shugaba Buhari irin mutanen da ya tara ya kewaye gwamnatinsa da shi, shi sa dole mu samu matsala irin wannan. Ai Buhari ya san da yawan al'umma kasan nan ya hau, ya fito ya ce a bashi a wata 6 zai maganin harkar tsaro, ya fada ko bai fada ba?
Bar zama da kuma da shi yake da yake kana ji na lokacin zaben nan, lokacin zaben nan an yi akwai abu bai fada ba, bai fada ba,
to shikenan, to shikenan, shikenan
mai ƙarya abubuwan da aka ce ya farfada amma bai farfade su ba. Zaka je su cop my covenant with Nigeria 100 days menene, wallahi duk ƙarya ne, duk ƙarya ne. Ya ce zai yaki, bari ka ji abin da shugaba Muhammadu Buhari ya dinga fada kullum. Gwamnatin shi za ta dogaro da abubuwa uku: zai yaki rashin tsaro daya, zai yaki cin hanci, zai kuma dawo da tattalin arzikin ƙasa. Wannan guda uku ya fada amma bai kayyade lokaci ba.
To abin da zamu yi da kai Mal Hassan, ina buƙatar ku gidan rediyon Amurka zan kawo muku bidiyo inda yi wannan kalamai, bidiyo ba wai takarda ba, a bidiyon sa yana magana inda yi zancen wata 6 a bashi wata 6 kan harkar tsaro. Ana maganar mutane suna cikin musiba ta harkar tsaro, kana zancen a zo a ce wai su daina haihuwa a wannan lokacin? Wani ai ba ai wani abu kake son kai magana ne wani tsawon lokaci wanda zai dauki wani lokaci kafin ka gina shi kuma kai amfani da shi. Abinda kake magana shine yanzu yanda zaka samu ka kwato rayuwar mutane, ka kawo ka datse wannan abun da suke faruwa. Kuma da kake magana cewar akwai karamar hukuma, akwai jiha bai musu magana ba, ai tsaro a kaso 100 na maganar tsaro, kaso 75 a wuyan shugaban kasa yake, shi yake da izini, yake da ikon magana kan su da soja, da dan sanda, da jami'an dan sanda na masu farin kaya, gaba ɗayansu a gurin sa suke daukar umarni, kuma shine komanda in chief. So da kai sa ake magana kan su gwamnoni da kai da ni da sarakuna da kowa da kowa, ai secondary ne mu, ai mu namu abin yana da limit na iyayen da zamu ba da shi. Shine musamman magana ce ta muhimmin abin da zamu bawa, hada bawa jami'an tsaro hadin kai da basu bayanai na sirri da zai taimake su su yi nasara da waɗancan yan ta'adda. Abin da kuka fai baka fahimce ni ba da ne magana zancen cewar wannan rigimar ta America kar mu hada ta da ta Najeriya. America ƙasa ce mai zaune da wani waje mai nisa, kabila ba irin kabilar Iran ba ce ko irin kabilar da su mutanen Afghanistan suke ba, kabilu ne wanda ba muna kallon mutum ya mana kutse ya shigo mana cikin ƙasar mu ya nemi mana kaza, da muna kallon yana mai da mu kamar ƙarƙashin mulkin mallaka samuke ko wani abu. Saboda haka duk abin da kake tunani wani haɗin kai da ya kamata al'umma su ba wa waɗannan jami'an tsaron ba za su ba su ba, kana fahimta abin da ke nufi? Shi yasa nake nuna maka ka gane bambancin waɗannan. Mu kuma yanzu IBN Najeriya duk wanda suke mana ɗan uwan mu ne da akwai alaka da sanayyar sun so, da haka ai za mu fi son mu haɗa kai da jami'an tsaro da gwamnati da al'umma don a kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaron. Shi yasa nake nuna muku ya bakar ku haɗa shi da irin na America da mutane za su yi kallon kamar ai waɗannan ma enemies ɗin mu ne, ba ƙabilar mu ɗaya ba sauransu ba. Wannan kenan. Sannan na uku zu kamar yadda ya ce ba masanin tsaro ba ne, ni ba masanin tsaro ba ne, ban kuma taɓa kalimin masanin tsaro ba, maybe shi yana da ilimin tsaro din. Abin da ake magana shine abin da yake a zahiri kake kallonsa. abin da kake gani a zahiri ni a matsayina na dan kasa abin da yasa na tsaya na jajirce akan abin bare ka shugabanci samu shugabancin kasar nan saboda a kawo karshen tsaro yayi magana zancen jirgin sama da aka kama da kuɗi a South Africa ni a wannan lokacin ni na jagoranci zanga-zanga a majalisar ɗinkin duniya a can birnin Amurka shugaba Jonathan ya zo don ya kare jawabin sa matsayinsa na shugaban kasa muka zo muna zanga-zangar ba mu yadda da maganar lalacewar tsaro a Najeriya ba kuma sai an binciki wannan jirgi sai an tabbatar da me ake muna zargin waɗannan kuɗaɗe da su ma ake taimakon mutanen Boko Haram tunda babu dalilin da gwamnati kamar ta ƙasa za ta ɗauki kuɗi a cikin jaka ta tafi da shi ta ƙasa sai makamai ba haka tsarin sai cinikin makamai ke ba kuma a wannan lokacin ina cikin wanda suka yi sa hannu muka tashi lauya suka tafi har ƙasar Hek inda suka kai ƙarar gwamnatin Najeriya da su hafsoshin sojin Najeriya da jirgin da aka kama din so da aka kasancewar babu har nake yaka akan magana tsaro ba gwamnati nake yaka akan harkar tsaro
so da idan muka duba batun sha'anin tsaro a Najeriya wani lokacin shugaba Muhammadu Buhari in aka yi abuwa da yawa zai ce bai sani ba misali lokacin bari mu baka misali guda daya lokacin da aka cire mai shari'a Walter Onogen mataimakin shugaban kasa ya fito ga yana cewar Buhari bai san an dakatar da shi ba dai kenan na biyu lokacin da gwamnatin jihar Neja a bayan nan ya kawo ziyara a shugaban kasa shugaba ya ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki to wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewa kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari bai sani ba a bayan nan akwai na kusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je Fadar Asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ya ga abin da yake cikin labarin da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane bane a cikin gari kamar misali kai ka daga cikin yan jaridan da suke taimaka shugaban Muhammadu Buhari dan gaje da sha'anin hulɗar tsaro me gaskiya magana
to a gaishe ku malamai sanunku da aiki to har yanzu muna da sauran batutuwa da dama a cikin wannan muhawara din wacce zamu kawo muku a mako na gaba wanda za su hada da batun ko Buhari ya san irin cece kuce da rashin jito da ke tsakanin shugabannin tsaro wato tsakanin komandojin sojojin kasa da na sama da na ruwa da ake cewa akwai a tsakanin su din kuma ina magana cewa Buhari yana samun jaridu na kansa wanda ba ainihin na gaskiya bane ako ko magana da ta shafi mutane da ke zagaye da shi ha kuma za mu tabo maganar bullar wasu yan ta'adda kan babura a punto da aka yi a kwanan baya sai kun ji mamako mai zuwa a madadin su baki namu ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya
to madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takeice
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin ƙamari a duniya kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da ƙasashe da dama a Turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar daƙile yaduwar cutar akwai ƙasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin daƙile yaduwar cutar. Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864, adadin da ya haura abin da ƙasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin Amurka.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Nigeria, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Babanni da CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, ni Zahra.